بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يعني مسلمي لمك هدوء وأن المسلة من البركة إن شاء الله أنقور قلا دنسي أبرون كدو تجهر جقاوة إني من غيسوة تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ine kuma ina mana kuma murna da farin ciki da Allah madaukaki ya kaddara ya samu cikin wadanda suke da rai zuwa ga shigar wannan wata mai albarka watan Ramadan watan alherai watan ibada watan alqur'ani watan kusantan ubangiji watan tuba watan samun yanci daga wuta muna roƙon Allah madaukaki ya sa mana albarka a cikin rayuwarmu ita kanta a wannan watan ya sa mana kuma albarka a ayyukan da zamu aikata Allah ya karbe su ya zama su ne waɗanda ya yadda da su kuma yake son su kuma muna roƙonsa ya sa wannan karatu da zai gabata yanzu za a fara shi ya sa alheri cikinsa da albarka ya kuma karbe shi ya bada lada ga waɗanda suke ƙoƙarin taimakawa a kansa sawa'un masu gudanar da karatun da masu sauraron da kuma masu ƙoƙarin ɗaukar nauyin yaɗa shi da duk wanda yake da hannu har yanzu wajen duk wata gudunmawa da za a yi daga farkon wannan karatu har ƙarshensa musamman ba zan ambata mana uban wannan ƙasa mai martaba sarkin dutse bisa damuwar da yake akan irin waɗannan karatuttuka da yaɗa addinin musulunci musamman muna sane da cewa abin ɗaukar sautinmu wato kwamfuta tun bara take hannunmu wanda shi ne ba da damar a saye ta don waɗannan ayyuka muna fata Allah maɗauki ya saka masa da alheri da kuma dukkan wanda dai ya ba da gudunmawarsa wajen yaɗa wannan karatu da ɗaukar nauyin sashi kamar mai ɗaukar nauyin sashi a rediyo Alhaji Nasiru Ali da dukkan dai kuma wanda ko da ba a faɗi sunansa ba yana da gudunmawar da ya yi wajen wato yaɗa wannan abu asali babban abin shi ne mu haɗa hannu da ƙarfe ko ƙarfi da ƙarfe kai kamar da ake cewa domin yaɗa manufar addinin musulunci da kiran al'umma zuwa ga abinda shi ne addinin gaskiya wanda Allah ya yarda da shi kuma wanda shi ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi manufofi dama na irin waɗannan darussa ba komai bane illa a yaɗa addinin musulunci da da'awarsa mai kyau bisa hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarbiyyar samari da sa musu tunani mai kyau da wayar da kansu da kuma al'ummar musulmi baki ɗaya sawa'un manya da ƙanana maza da mata ya zama cewa babban abinda duk wanda Allah maɗauki ya hore ma abinda zai faɗa a addinin musulunci zai yi shine ja hankalinsu wajen a zo a haɗu a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala bautan nan ta zama bisa ilimi da basira kuma akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce babbar manufa kuma manhajin da za aka saba shine dai wannan za mu ci gaba da karanta wannan littafi na al-imam as-sa'di wanda muka fara shi shekara wannan ita ce ta uku yanzu wanda har yanzu muna cikin suratul baqara amma in Allah madauki ya sa mana albarka cikin abinda muke karantawa din muka fahimce shi yadda ya kamata to insha Allah cin nasara ne babba muna fata Allah madauki ya sa mana albarka a ciki ina fata har yanzu a wannan wata da muka shiga ƴan uwa musulmi baki ɗaya za mu yi wani yunkuri na jan hankalin wannan al'umma tamu ta zama al'umma guda bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana ya zama cewa daga cikin abin da ya kamata kowa daga cikin mai bada muhimmanci a kansa shine kokarin al'ummar musulmi ta haɗe ta zama guda, haɗewa amma akan abin da Allah yake so, akan abin da ya aiko manzansa sallallahu alaihi wasallama da shi. Mun san irin halin da muke ciki a halin yanzu, musamman a wannan ƙasar, duniyar baki ɗaya in ka dube ta, abubuwan da suke aukuwa nan da can suna nuna maka wani abu na firgici da damuwa da rashin tabbas da kuma alamu kamar Allah maɗaukaki ya so ya ƙare wannan duniya tasa. To amma tunda wani abu ne na gaibi ba sanin lokacinsa muka yi ba, ba abin da za mu yi illa mu mai da hankali wajen ƙara riko da addininmu. Waɗanda ba sa son wannan addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan dare da rana suna ƙoƙarin su ga sun buce haskensa bai je ko ina ba, su jefa rudani a cikin mabiyansa, su jefa rudani a cikinsa gwargwadon yadda suke so ko suke da iko, sannan kuma su sa rashin fahimtar juna ya zama shi ne zai ta wanzuwa tsakanin musulmi. To babban abin da za mu yi mu musulmi shi ne mu ba wa irin wannan ƙoƙari kunya ta hanyar mu ƙoƙari kalmarmu ta zama guda, mu ƙoƙari mu haɗe a kan ƙur'ani, ita ce hablullahi, dama da Allah maɗauki ya umarce mu da riƙo da ita. Wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, kuma ku riƙo da igiyar Allah baki ɗayanku kada ku rarraba. Wannan umarni yana nan har tashin alƙiyama ba yankewa zai ba, saɓani ƙaddara ce amma ba umarni ne na shari'a a saɓa ba. Tunda Allah ya hana mu musaba, to aukuwarsa wani abu ne da Allah maɗauki ya ƙaddara, kuma dama samun wannan abubuwa tsakanin abin da Allah ya rubuta zai auku da kuma abin da ya umarni da shi, na san duk ɗaliban ilimi sun san matsayinsa a musulunci. Don haka babban abin da za mu yi shi ne mu ja hankalin al'umman nan tamu, na farko a ƙara riƙo sosai da addini, ko kamar abin da Bahaushe ke cewa ta Allah ce ta zo to ta same ka akan imani, kada ka bari wani abu ya zo ko ta fitina ko tashin hankali ya ɗauke ka a kwashe rayuwar gaba ɗaya a raba ka da ita alhali ba a halin imani ba. Shi yasa dama Allah maɗauki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ku waɗanda suka yi imani ku bi dokokin Allah haƙiƙanin bin dokokinsa, ku tsaya akan addininsa yadda ya kamata, kuma kada ku bari ku mutu sai face a halin musulunci. Babu baiwa a duniyan nan da Allah zai maka irin ka rayu musulmi ka mutu musulmi, duk abin da ba wannan ba to abu ne da ke taimakawa wannan ɗin ya gudana. Don haka ya wajaba akan kowane musulmi ya zama manufarsa ita ce wannan addini, a ƙara karatu sosai, a himmatu duk inda ake karanta addinin musulunci daga ƙur'ani ne, qira'atan wa hifzan, tilawatan wa hifzan, da kuma tafsiri, hadisi, tauhidi, fiqhu, yadda za a san yadda za a bauta wa Allah. To wannan duk wajibi ne ya zama cewa samarin musulmi sun mai da hankalinsu a kansa. Ana cewa samari kasancewar su ake sa ran nan gaba al'umma za ta zama a ƙarƙashin jagorancinsu. To idan ba a tsaya akan hanya ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to za a ga abin da ba daɗi, ko kuma waɗanda suke da rai yanzu za su barwa na bayansu abin da ba mai alheri ba. Don haka jan hankalina ga dukkan al'umma shi ne duk abin da zai taimaka addinin musulunci a karance, a aikace, kowa ya bada gudunmawarsa gwargwadon abin da zai iya don addinin musulunci ya yadu, masu da'awa su ƙara ƙarfin da'awa, Allah kuma ya musu albarka a ƙara himmatuwa wajen shiga ƙauyuka da ilmantar da mutane wannan addinin, a ƙara saninsa yadda ya kamata. Rashin saninsa shi ke jawo maƙiyansa su zo su kawo abin da ba shi ba a ɗauka shi ne. Idan mutane suka san addinin musulunci, to babu wanda zai kawo musu wani gurɓataccen tunani har ya zama cewa ya shiga kansu a matsayin shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Har yanzu kuma daga cikin abin da ya kamata, manufan nan dai da muke nanatawa tuntuni kuma a kowane lokaci, bin mutanen da muke kiransu, mu kira su ta hanya mai kyau da halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin mun karanta mun gani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da waɗanda suka saba masa, waɗanda ba musulmi ba, yadda ya zauna da su, da ka'idojin da ya sa na yadda za su zauna, da mu'amalar da ya rika yi da su. Babu halin da za ka ja hankalin mutane su zo kan abin da kake kai wanda ka yarda shi ne daidai, idan ba ta irin wannan halaye masu kyau irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Don haka yana da kyau mu sani karatuttuka da muke yi da kuma wannan tafsiri da insha Allah muka fara shi a yanzu din nan, yana da kyau da mu da dukkan wani mai sauraro ya fahimci cewa manufar ba ita ce wato a zo a cancace a kan wani ko a faɗi laifin wani ko da sunansa ko kuma a zage shi ko tsine masa ko makamancin wannan, duk ba a ciki. In muka sa wannan manufar, to Allah ba zai karɓi aikin ba, kuma ba za mu samu ladan da muke so ba. Babban abin da kuma manufar da take mai kyau ita ce wannan addinin yadda ya zo gangariyarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to shi ake yaɗa wa mutane, shi ake ilmantarwa samari, shi ake ilmantarwa mata, shi ake ilmantarwa dattijai, shi ake ilmantarwa yara ƙanana domin su tashi a kansa. Babu manufa banda wannan. Don haka duk abin da zai biyo ciki na wata magana akan kowane lamari ne, babban abin da za mu yi ƙoƙari shi ne mu faɗi abin da yake menene ainihin musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan masala. Idan ya bi ta kan wani abu an faɗi, misali shi dama Qur'ani kana karanta shi, duk mai sauraron ka in ka faɗi maganar alheri cewa wanda ya kaza zai samu aljanna, kowa sai ya ji dama da shi ake, kuma yana fata ya zama ciki ko? Wanda kuma in ka faɗi wani laifi da ake yi, Allah maɗauki ya ce baya so wanda ya kaza ga hukuncinsa kaza kuma zai haɗu da Allah, to duk mai aikata wannan sai ya ji da shi ake, la'alla ya bashi fasarar an zage shi ko ya bashi fasarar an masa habaici. To haƙiƙa yana da kyau mu sani tun farkon wannan darasi babu wannan manufar, la cin mutunci, la habaici, la zagi, babu buƙatarsa. Insha Allah abubuwan da za a ambata abubuwa ne da su kadai sun isa, inda akwai buƙatar gamsuwa mutum ya gamsu, in kuma babu buƙatar gamsuwa kuma dama wannan lamari ne zuwa ga Allah subhanahu wataala. Babban abin da muke so shine kada ya zama akwai wata kalma wadda fadarta za ta zama zai zama sababin mutum ya rasa ladan da yake so a wurin Allah a irin wannan aiki din. Don haka ina fata ƴan uwa musulmi baki ɗaya za mu ba da haɗin kai yadda ya kamata wajen gudanar da wannan karatu, wajen saurarensa yadda ya kamata, wajen fahimtarsa da duk abin da aka ambata, da kuma abin da duk ba a fahimce shi ba da Allah a daure a yi tambaya kuma insha Allahu mai kyau mai ta neman ilimi bi idhnillahi ta'ala. Abin da muka sani za mu ambata, da haka muna roƙon Allah maɗaukaki ya sa mu dace cikin abin da za mu faɗa, duk abin da zai zama daidai ne yana sansa ya yarda da shi, muna roƙonsa ya ba mu ladansa, abinda kuma zai fita daga baki amma ba daga zuci ba, to muna fata Allah maɗauki in kuskure ne ya gafarta mana shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu baki ɗaya a aljannarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da bin abin da yake shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku kuma ƴan uwa masu sauraro, kuma addu'ata ta musamman gare ku, Allah ya sa muku albarka, Allah ya ƙara muku kwaɗayi na ilimi, da kuma Allah ya ba mu ƙaunar juna da haɗin kai ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai bisa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina iya tuna cewa darasin mu na ƙarshe bara mun tsaya kan ayoyin da Allah madauki ke mana bayani akan boye ilimi ko innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika la'anhumullahu yal'anuhumul la'inun. Har inda yace la yukhaffafu anhumul adhabu wa lahum yunzarun, duk wannan mun gama. Zamu tashi yau akan ayata 163 a cikin suratul baqara, wato wa ilahukum ilahun wahid. Akwai wasu abubuwa da Allah daga cikin tafsirin ne ba mu karanta ba, amma nasin ayoyin mun bi su mun gama, da haka ba sai mun maimaita su ba. Zamu tashi kan qauluhu ta'ala wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
حسبك. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, kuma ubangiji abin bautar ku abin bauta ne guda daya. La ilaha illa hu, babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi, shine ar-rahman kuma shine ar-rahim, mai rahama kuma mai jin kai. Malam As'adi yake cewa yukhbiru ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin, Allah madaukaki kuma shine dama yana cewa, kuma dama shine mafi gaskiyar masu fadi. Innahu, cewa shi ilahun wahidu, shi abun bauta ne. Akwai bambanci tsakanin ilahu da rabbu. Rabbu ubangiji, ilahun abun bauta. Yawwa, to shi Allah yana gaya mana anan subhanahu wa ta'ala cewa shi abin bautanmu abin bauta ne guda ɗaya. Ai, mutawahidun munfaridun fi zatihi, shi kadai yake, ya kadaita a zatinsa. Wa asma'ihi, da sunayensa. Wa sifatihi, da sifofinsa. Wa af'alihi, da kuma ayyukansa. Falaysa lahu sharikun fi zatihi, don haka a zatinsa ba shi da abokin tarayya. Da za a ce ga zatin Allah, in an ce zati ana nufin haƙiƙanin abu, a haƙiƙanin yadda yake, to Allah shi kaɗai ne, ba shi da abokin kama. Wala samiyya lahu, ba shi da takwara. Takwara shi ne abokin suna, wanda kuka haɗa suna guda ɗaya. Allah sunayensa sun keɓance shi nasa ne. Duk wanda ba Allah ba, sunansa shi ma nasa ne. Babu tarayya tsakanin sunan Allah da sunan wani daga cikin halittarsa. Wala kuf'un, haka ba shi da kini, abokin kama, wanda za a cikin an gan shi an ga sun yi kama da Allah, domin Allah babu wanda ya gan shi a wannan rayuwar tamu ta duniya da idansa, wannan idan kwaya biyu da ke cikin fuska, babu wani dan adam daga annabawa da mursalai babu wanda yaga Allah subhanahu wata'ala da zatin sa da hakikanin sa don haka tunda ba a ganshi ba babu mai iya cewa kuwa ya ga wani wanda ya kama da shi sai abin da ya bamu labari a cikin alqur'ani yana da suna kaza yana da sifa kaza wanda wannan wajibi ai imani da shi wala mithla wala nadhir ba shi da kwatankwaci wanda in za a ce yadda Allah yake haka yake ko wanda ya ɗebo wani abu na kama a ce yana da wasu kamanni daga cikin kamannin Allah shine nadhir babu shi yasa kamar da na faɗa babu wanda ya ganshi ballantana a ce an ga wanda ya kama da shi yawwa sai dai a ji sunaye a ji siffofi to kamar yadda yake a wannan abubuwan shi kadai ne malamin sai yake cewa wala khaliqa wala mudabbira ghayruhu babu kuma mahalicci wanda ya halicci sammai ko ƙasa ko ɗan adam ko aljini ko wata bishiya ko teku ko wani abu babu mahalicci hakanan babu mai gudanar da halitta ɗin ghayruhu banda shi Allah shi kadai shi ya halitta shi kadai shi ke gudanar da halittar nan babu wani kuma wanda ba shi ba wanda ya yi wannan abu sai ce fa idza kana kadhalik to in abin ya zama haka yake fa huwa almustahiqu li an yu'allaha to shine ya cancanci a allantar da shi me ma'ana allantar da shi a yadda da cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi ma'ana babu wanda za a dauki wani nau'i na ibada a bashi bisa cancanta banda Allah subhanahu wataala in an yi to an yi ba a cancanta ba an kuma yi abin da ake ce ma shirka an sabawa abin da Allah madaukaki ya umarni da shi sai shi fa idza kana kadhalika fa huwa almustahiqu li an yu'allaha wa yu'bada bi jami'i anwa'i al-ibada da dukkan nau'o'in ibada wala yushraku bihi ahadun ba a tarayya da shi da wani a cikin wani abu min khalqi daga cikin halittarsa ka dauko wani wanda ba Allah ba ka hada shi tare da Allah kana bauta musu ayo wannan sallah yanzu ayo wancan sallah an ajima ayo wannan addu'a a roke shi wancan ma a zo a roke shi babu wannan yawa addini na Allah ne shi kadai ba a bautawa wani wanda ba Allah ba li'annahu domin ku shi shine ar-rahman ar-rahim shine mai rahama ar-rahman kamar muka karanta a darasin suratul fatiha ya gabata siffa ce ta Allah suna ne da kuma siffa ne da yake nuna lazimtar siffar Allah madaukaki da rahama wato ya lazimci siffar rahama cewa rahama siffarsa ce kuma kowa na fa'idanta da rahaman nan tasa ar-rahim jin kai na Allah subhanahu wataala wanda shi ma suna ne da ya kunshi siffa amma ba shi da siffar luzumi mai karfi irin ta ar-rahman na fatan fahimci wannan saboda shi ya ta'allaku bil mashi'ati yana kebance shi ga waɗanda ya so yana barin waɗanda kuma ya so rahama kuwa rahmatuhu wasi'at kulla shay'in rahamar Allah madaukaki ta yalwaci kowanne abu kun ga kulla aka kawo shay'in kowanne abu babu abinda ya fita daga samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala nas'alullaha ta'ala an yataghammadana bi rahmatihi sannan kuma sai yake cewa al-muttasif bir rahmati al-azima shi Allah shine wanda ya siffantu da rahaman nan mai girma allati la yumathiluha rahmatu ahadin wanda babu rahamar wani wanda take kusantar zace kamanceceniya da rahamar Allah subhanahu wataala faqad wasi'at kull shay'in domin ko rahamar Allah ta yalwashi kowanne abu babu abin da bata taba ba wa ammat kull hayyin ta kuma game duk wani abu mai rai amma duk wani wanda yake yana da rahama ana iya siffanta wani dan adam ba Allah ba a siffanta shi da rahama saboda tana da cikin siffofin da suke mushtaraka akwai qadrun mushtarak tsakanin al-khaliq wal makhluq ma'ana Allah madaukaki yana da rahama dan adam ma yana da rahama irin tasa Allah yana da irin tasa dan adam yana da irin tasa dan adam yana tausayi amma tausayin sa ya game kowa da kowa tausayin dan adam galibi za ka ga akwai san rai a cikin sa zai zabi wasu yana fifita su akan wasu ya ji kan wannan bai ji kan wannan ba ya so wannan bai so wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala kuwa rahamarsa ta game kowanne abu kowanne ba musulmi bane Allah madaukaki yayi masa rahamar ya ci abinci daga cikin arzikin Allah ko ba rahama bace wannan da Allah ya so da ba zai ci komai ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mana cewa da a ce duniyan nan ta kai wato kima da daraja ta fuffuken sauro, to da wanda yake ba musulmi ba kafiri kenan, da bai sha mukuruwa daya da ruwa ba a wannan duniya din. Saboda me ruwan yana da kima, yana da daraja, Allah ko zai ware waɗanda zai ba daban, ba kowa da kowa ba. Ashe kenan duniyar tun da shirme ce ba wani abu bace, shi yasa kaga har wanda ba musulmi ba ke samun ta. Ashe shi yasa duk wannan da samun duniya, da samun abin da za a ci, da samun gudanuwar rayuwa ya tafi yadda ake so, duk a ƙarƙashin rahamar Allah ne. To wannan rahamar ba ta keɓanci kowa ba, amma wanda zai shiga aljanna, wanda Allah zai sa shi a cikin mutanensa, cikin zaɓaɓɓunsa, to wannan sai wanda Allah maɗaukaki ya sa shi cikin masu imani. Duk wanda ba shi da imani, to ba zai zama waliyin Allah ba, ballantana ya zama cikin waɗanda za su tabbata a aljanna. Allah maɗauki ya sa mu cikin salihan bayansa, waliyansa. Yace fa bi rahmatihi wujidat al makhluqat, da rahamar Allah ne, ma'ana fa bi sababi, ba'un ina sababiyya ce, saboda sababin rahamar Allah ne aka samu dukkan abin da kake gani a duniya. Duk abin halitta da Allah ya halicce shi, to Allah ya halicce shi ne saboda rahamarsa, dan ya nuna rahamarsa a kansa. A wa bi rahmatihi hasalat laha anwa'ul kamalati, kuma da saboda rahamar Allah ne su waɗannan halittun suka samu wani nau'i-nau'i na kamala. Kamala a gun ɗan adam a ce yana da sutura, kamala a gun ɗan adam yana da abin da zai ci, kamala a gun ɗan adam a ce yana da aure, yana da ɗa. In aka ce ga wani ba shi da ɗa, ba shi da wani abun hannu, akwai kamala a gunsa ko babu? Akwai naƙasu ta ɓangaren rayuwar duniya ake zance, ba ta ɓangaren imani ba. To waɗannan nau'o'in kamala da za a ce a gun ɗan adam kamala ce, wa ya samar da su? Allah ne ya samar da su. To da rahamar Allah ne ake samun wannan kamalar, mutum ya aure ya haihu, mutum ya samu abin da zai ci, mutum kasuwancinsa Allah ya haɓaka shi, mutum ya samu aikin da zai yi, mutum ya sami leburancin da zai yi, duk wannan ƙarƙashin rahamar Allah ne. Inda Allah ya so sai ya kafe komai gaba ɗaya ba za a samu ba. Da rahamar Allah dabbobi suke cin abinci, duba ku ga dabbobin nan maƙotanmu ne, zama muke da su, amma babu wanda ya ɗora ma kansa ya je nemo musu abinci baki ɗaya, sai wanda ya kawo gida ya ɗaure. Su ɗin ma akwai tawaya a cikin yadda muke musu. Amma Allah subhanahu wa ta'ala daga ya zubo ruwa daga sama, ƙasa ta rayu, sai abinci ya tsuro, kowace dabba da take yawo a bayan ƙasa za ta samu. Wannan menene? Rahamar Allah ce. To da samun halittar, da gudanuwar rayuwarsu, da kuma cin abin da za su ci, duk a ƙarƙashin rahamar Allah ne. In ba da rahamar Allah ba, duk wannan nau'in na kamala ɗin da ba zai samu ba. Wa bi rahmatihi, har yanzu wato kuma da rahamar Allah ne, in dafa'a anha kullu niqma, dukkan wata azaba take tunkuɗuwa daga kan bayi, dukkan halittar Allah, Allah maɗaukaki za ku ga wata ran azabtar da wannan, da tsabar talauci, da ciwo, ciwon iri-iri a jiki ko a hankali ko a sa masa rashin wani abu, misali ya rasa aure, ko ya samu auren ya rasa ɗa, ya samu tawaya a arziki, duk wannan menene? Niqma ce. Nan ce niqma sabanin ni'ima. Ni'ima ita ce kamar da muka sani ni'ima, niqma kuma azaba ko musifa. To da wannan rahamar ta Allah, duk wata musifa take kawuwa daga kan halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi rahmatihi, har yanzu kuma da rahamarsa ne, arrafa ibadahu nafsahu bi sifatihi wa ala'ihi, da rahamar Allah maɗaukaki, Allah ya gabatar da kansa, ya ilmantar da bayinsa suka san shi kansa, ma'ana ya ilmantar da su suka san shi, da kuma ni'imomin da ya musu. Duk wannan rahamar Allah ce da ni'imar da ya musu. Wa bayyana lahum kullama yahtajuna ilayhi, kuma da rahamar nan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wa bayinsa da halittunsa dukkan abin da suke bukata, min masalihi dinihim wa dunyahum, na daga maslahohi, duk abin da zai gyara musu addininsu, da abin da zai gyara musu duniyarsu, duk Allah ne ya ilmantar da su. Da ba dan rahamar Allah ba, da bai ilmantar da mu idan aka hada abu kaza da kaza a wuri guda aka dafa su, za a ci abinci ya maganin yunwa ba. Dan adam na farko da ake ba da labari kafin wayewa da ake kira ko ilimi ya same shi, kafin ya san yadda zai samu wuta, kafin ya san basirar cewa sai an dafa abinci, ai da Allah maɗaukaki da ya halicci annabi Adam da Hawwa, aina ya sa su a aljanna. A aljannan nan ba a dafa abinci, ko komai yana nan abinda kake so kuma zaka samu amma saboda umarnin da ya ba su kasance wata bishiya shedan yazo ya rude su yace ba komai ku ci ai in kun ci za ku dawoma a wannan gun dadin ba za ku fita ba sai suka yaudaru sai suka ci wannan abu sai Allah madaukaki ya fito da su daga wannan dadin suka fado duniya to a duniya kuma ba a ci sai an dafa in ka ci danyen zaka ji ba dadi sunayen abubuwan kansu ba dan Allah madaukaki yayi wa dan adam ni'ima da rahama da wannan wato alheri ya ilmantar da shi cewa in an hada ice ne fa kore amma aka goga daya a jikin daya sai kaga wuta ta tashi min ash-shajaril akhdar yace nara daga nan aka samu wuta asalin ta daga ice danye yanzu kaga baka iya samun ice danye ya tayar maka wuta ba ina nufin yanzu an gwada wancan ba zai ba amma haka kawai ya zama cewa asalin sa in ka sa masa wutan ma sai ikama ba to amma duk da haka saboda hikima ta Allah daga nan aka samu asalin wutar da dan adam na farko yayi amfani da ita ya fara dafa abincin sa ilmantar da shi wannan abu menene rahmat shi ta Allah da Allah bai ba haka dan adam zai zauna a jikin yan itace bai san suna da fa'ida ba ya kwana ya tashi bai san in ya tsinka ya sa a bakin sa za su yi masa maganin yunwa ba wannan rahama ce ta Allah da ya ilmantar da mu haka ka duba kuma ka gani har zuwa yanzu duk abin da ya gudana ba tare da irin wannan tagomashin daga Allah ba sai ga dan adam yana zaune ga wata ni'ima tare da shi saboda ba wannan ilimin bai san amfanin ta ba amma daga yayi ilimi sai hango amfanin abu kaza in an hada shi da abu kaza ana yin kaza ta bangaren magani kun ga abun haka yake ta bangaren abinci haka yake ta bangaren hanyoyin amfani ne yau da kullum a kirkiro abin da za a yi tafiya akai jirgin sama ne mota ne jirgin kasa hanyoyin fasaha din nan na ilimi da muke amfani da shi yanzu duka dan adam ya kai ga wannan ne saboda rahmar Allah da baiwar da Allah madauki masa ya bashi ilhamar yadda zai kaza ya samu amfanin kaza to abin da yake faɗa dai anan shine da Allah bai yi wannan rahmar ba da ba a samu waɗannan abubuwan ba da sai mu zauna a kida humance kuma ba tare da an fahimci ita kanta rayuwa din ba Allah madauki ya kyauta sannan sai yake cewa babbar ni'imar kuma har yanzu ta addini ta hanyar irsalir rusul wa inzalil kutub ai ko manzanni da saukar da littafai babu rahmar da Allah ya yi wa dan adam a duniyan nan irin wannan rahama din ina jin ku manta ba darussan mu na bara a cikin wannan littafin mun karanta wani abu kusa da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabawa ya zabi mursalai manzanni a cikin bayinsa ya zabe su ya rika ba su sako su kawo mutane sakon nan ya kunshi yadda Allah yake so a bauta masa yadda Allah yake so a samu cin nasara idan an koma zuwa gare shi duk mutumin da yake son a duniya da lahira ya samu cin nasara to babban alherin sa shine ya bi abinda wannan manzannin suka zo da shi dangane da manzon mu sallallahu alaihi wasallam mai Allah dama ya ce mana akan sa wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuka juye baya ba ku yi da'a ga Allah ba ku yi da'a ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam me zai faru to nauyin abin da kuka daukan ma kanku yana kanku shi kuma abin da aka dora masa ne ya isar da ku shi ma nasa ya ishe shi yana nan za a tambaye shi akai ku kuma za a tambaye ku akai amma kuma ku sani wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shiriya ma'ana duk mai son shiriya ashe ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu ni'imar da ta kai wannan ka duba duk mutumin da yake fagamniyarsa a tsarin neman duniya ba tare da ilimi ba zaka ga cewa ba shi da basira kuma ba zai kai gaci ba haka nan ka zo cikin addini duk mutumin da yake bagamniya ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi watsi da ita ya zaba hanyar wani daban ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga cewa shi ma ba zai kai ga gaci ba kuma rayuwarsa ta addini ba ta da dadi saboda kullun zuciyarsa a cike take da kokonto babu yadda za a yi ka samu nutsuwa a addininka idan cikinka da zuciyarka tana fal da kokonto ka binciki zuciyarka ka gani za ka ga cewa duk abin da kake kokonto a kansa za ka ga cewa baka fahimce shi daidai ba kuma da wahala a baka umarni a karkashin sa kayi wannan umarnin yadda ya kamata amma in kana da yaqini to za ka ga komai naka insha Allah zai tafi to haka nan kuma aka je lahira to Allah madaukaki zai ware iya waɗanda suka bi manzanninsa su ne za su shiga gidansa na aljanna wanda ba su bi manzanni ba ba su bi littafan da aka saukar ba shikenan Allah madaukaki ba ruwansa da su sai azaba Allah madauki ya tsare mu yace fa idza ulima in aka san anna ma bil ibadi min ni'matin fa min Allah cewa babu wata ni'ima da take tare da bayi sai face daga Allah take wa anna ahadan min al makhluqina la yanfa'u ahadan kuma muka san cewa wani mutum wani daya daga cikin ababen halitta sawa'un ko mutum ko ba mutum ba wani dai daga cikin abun halitta ya zama cewa yanfa'u ahadan wai zai amfani wani abun halitta daban muka san ba zai yi ba sai da yaddar Allah da ni'imarsa ulima to za mu sani anna Allah huwa al mustahiqu lil ibadati mutum ya duba ya gani duk wani nau'i na halitta in an kace da ma makhluqin ai kowa shiga ciki da aljanni da mutum da mai magana da marar magana da dabba mai rai da tsiro wanda baya magana ko in ce ba shi da rai irin na dan adam dukkan su in kaga wani ya sa su a gaba yana neman amfanin su a duniyan nan neman amfanin da bai sa Allah a ciki ba ba ina nufin shirka ba a neman amfani ta hanyar ba ta yadda Allah madauki ya umarce shi ba ya zama cewa ya dogara da wani dan adam zai masa sallah zai masa azumi ko kuma wata bishiya ko wani dutse zai bauta masa ya nemi alherin da ba mai yin sa sai Allah sai ya neme shi a gun wannan to za ka ga cewa tabewa kuma babbar tabewa ta samu wannan kuma kokonto daga farkon sa har karshe a zuciyar sa yake kuma babu alheri a cikin abin da yake aikatawa to shine ne yake cewa ulima annallaha za mu san cewa Allah madaukaki huwal mustahiqu li jami'i anwa'il ibada shine wanda ya cancanci a bashi a aikata dukkan nau'o'in ibada domin sa wa an yufrada bil mahabbati wal khawf kuma a kebe shi da soyayya da tsoro ma'ana kada mutum ya so wani wanda ba Allah ba irin san da yake wa Allah ko fiye da san da yake wa Allah kada a samu shirka kana san Allah kuma kana san wani abu wanda ba Allah ba dole ya zama san da kake wa Allah sama yake da san da zaka yi wa kowa bal so nan da ma'ana nufin so irin na ibada haka nan tsoro tsoro irin na ibada akwai tsoro na dabi'a mun san shi kuma mun sha magana akan sa ko kai da mutum yadda zai ji tsoron abin da zai halaka shi tsoron fitina tsoron zaki zai tsoron kura da makamancin waɗannan abubuwa wannan tsoro ne na dabi'a amma tsoron da aka hana kar a yi wa wani wanda ba Allah ba shine tsoro na bauta yadda zaka ji a zuciyarka kana tsoron wani ko yana nan ko baya nan ai galibi kana tsoron abin duniya ne idan gashi a gabanka zai cuce ka yanzu in ba zaki kawai ka zauna kana tsoron zaki ka razana gabanka yana faduwa to duk dan adam ko wata bishiya ko wani abun halitta dai ko meye kana boye daga kai sai ubangiji kuma ka ji kana tsoron ka saba wa dokar sa baya ganin ka to ba a yin wannan abu Allah madaukaki shi kadai ake wannan ya fata mun fahimci wannan yawa to Allah madauki ya ba mu irin wannan tsananin tsoron sa mai zurfi wanda zai zama zai samu masa ko ya samu mana wannan irin alherai na duniya da lahira yace war raja da kuma kauna da fata wa ta'zim da kuma girmamawa wa tawakkul da kuma tawakkali kar a dogara kar a fatan wani kar a kuma girmama wani sama da Allah subhanahu wa ta'ala wa ghairi zalika min anwa'i ta'ati da makamantan wannan nau'i daban-daban na da'a yace wa anna min azlami adh-dhulmi daga cikin zaluncin da yafi kowanne zalunci zalunci ma'ana zaluncin da yafi kowanne zalunci zaluntuwa ya dai a faɗo na Hausar yawwa to babu zaluncin da ya kai haka nan wa aqbahal qabih kuma mafi munin abun muni shine an yu'dala an ibadatihi ila ibadatil abidi a karkace yu'dala anan ba ai adalci ba yawwa thumma alladhina kafaru bi rabbihim me ya'dilun ay yamilun ita ake nufi anan ma'ana wato a karkace a koma a baiwa wani wanda ba Allah ba bauta ana bauta masa to babu abin da ya kai wannan zalunci babu mummunan abin da ya kai wannan muni shine abin da yake faɗi sannan kuma yace wa an yushraka al makhluqu min turabin bi rabbil arbabi haka nan ayi tarayyar abinda aka halicce shi min turabin daga turbaya aje a hada shi bi rabbil arbab da ubangijin dukkan iyayen giji duk abinda yake yana ana kiransa ubangida to Allah ubangijin sa ne haka ne ko ba haka bane to kada a dauki wani ubangida daban wanda ba Allah ba a mai da shi ilahu ana bauta masa zalunci ne mafi girman zalunci a baiwa wani wanda ba Allah ba wannan haƙƙi din wa an yu'badu al-makhluqul mudabbaru al-ajizu min jami'i al-wujuhi ma'al khaliqil mudabbiri al-qadir al-qawiyyi ma'ana haka nan kuma kar a bauta ma abin halitta shine makhluqi abin halittan nan da ake gudanar da rayuwarsa shi rayuwarsa haka take a hannun ubangiji shi Allah ke gudanar da ita ba shi ke gudanar da rayuwarsa ba dukkan mu ayaka muke babu wani dan adam da zai bugi kirji yace shi ya wadatu da kansa shi kadai ke gudanar da rayuwar kansa al-ajiz kuma gajiyayye min jami'il wujuhi ta kowace fuska kai tunanin duk wata fuska da dan adam zai ce maka yana da karfi akai to ka dauko mafi karfin abin da zai tinkaho da shi to za ka ga cewa rauni ne da gajiyawa dangane da Allah subhanahu wa ta'ala ta kowane bangare ba shi da wani iko ba shi da wata daraja babu wani abu da zai amfanar da kansa ko iya amfanar da wani shi ne abin da yake nufi sannan kuma yake cewa a hada shi tare da al-khaliq al-mudabbir wannan al-mudabbir ismu fa'il ne al-mudabbar ismu maf'ul can da muka karanta al-mudabbar shi abin halitta da ake gudanar da rayuwarsa al-mudabbir kuma mai gudanar da rayuwar kowa da kowa shine Allah subhanahu wataala al-qawiyyi mai karfi allazi qad qahara kullu shay'in wanda ya rinjayi kowanne abu wadana lahu kullu shay'in kuma kowanne al'amari da kowanne abu a yami kauya zuwa gare shi shine dana lahu ay ata'a lahu yace fa fi hadhihi al-aya kai a wannan ayar isbatu wahdaniyatil bari wa ilahiyatihi akwai tabbatar da kadaituwar mahalicci da kuma wato ilahiyarsa ilahiya shine haƙƙin Allah na abauta masa shi kadai yawa ai mun san rabaraban tauhidi da malamai suka yi ko rabaraban tauhidi ba wai rabaraban abun halitta ba Allah madaukaki shine abun halitta shine wato abun bauta nake so in ce rabaraban bautar da hanyoyin da za a bauta ma Allah da za a yi imani da shi shine malamai suka yi zuwa ga tauhidin rububiyya da uluhiyya da asma'i wa sifat ko amma ba wai shi abun bautan ne aka raba shi gida uku ba kamar da masu su kan wannan raba tauhidin su kan ambata ba daidai bane yawa abin da ke daidai shine shi tauhidin na yadda zamu yadda da Allah madaukaki wajibi mu yadda da cewa shine mahaliccin mu wannan shine rububiyya mu yadda da cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa wannan shine uluhiyya mu yadda da duk abin da ya bamu labari a Qur'ani ko kuma ta hanyar hadisan manzansa sallallahu alaihi wasallama dangane da sunayensa da sifofinsa wanda bamu da yadda za a yi mu gansu saboda bamu ga zatinsa ba don haka labarin da ya bamu din nan mu yadda da shi akan haka wannan shi ake nufi da rabuwar tauhidi zuwa kashi uku din to wajibi mu san cewa Allah madaukaki a cikin wannan ayar ya tabbatar mana kadaituwarsa a matsayinsa na ubangiji da kuma kadaituwarsa a wajen shi ya cancanta a bauta masa wa taqririha bi nafiha an ghairihi da tabbatar da haka din ta hanyar cewa ya kore wannan haƙƙin na rububiyya ya kore wannan haƙƙin na ilahiyya a daga wani wanda ba shi ba min al-makhluqati ko min al-makhluqin babu wani daga cikin waɗanda Allah ya halitta wanda Allah ya tabbatar masa shi ma abun bauta ne ko akwai Allah shi kadai shine abun bauta kamar yadda shi kadai shi yayi halitta to shi kadai din nan shi ya cancanci a gode masa da bauta saboda ni'imar da yawa wato bayin sa wa bayan da kuma bayani na aslad dalil ala zalika na asalin dalili akan haka nan abinda malamin yake so ya gaya mana shine dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala bayyana mana ya cancanci shi kadai abauta masa shine me yace huwa ithbatu rahmatihi allati min athariha wujudu jami'in ni'am abinda malamin yake so ya faɗa shine shi kansa samuwar kasancewar Allah shi mai rahama ne kuma mai jin kai ya isa dalilin cewa abauta masa shi kadai don in ka lura da yadda waɗannan ni'imomi kamar da muka ambata a baya in ka lura da cewa babu wanda yayi su sai shi to adalci ne ashe kenan in aka tashi godiya a tafi wurin wanda bai wannan aikin ba mun fahimci abin abin da yasa yake magana kenan ma'ana kenan dalilin a kadaita shi da bauta shine kasancewar shine mai rahama shine mai jin kai duk abin da muke da shi ne wata baiwa duk alherin da muka samu duk abin da muka sa a cikin mu duk abin da muka yi amfani da shi a rayuwar nan ta duniya na abun sawa a tufafi na abun hawa da komai ne ne shi duk abin da muka more shi muka ji dadin sa a duniya to da rahamar Allah ya same mu to wannan rahamar mece ce baiwa ce duk wanda ya maka baiwa ya cancanci ka gode masa ko baka gode masa ba ko a duniyance annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wanda baya gode wa mutane to baya gode wa Allah me yake nufi idan dan adam ya maka wani abun alheri to yana da kyau ka ce Allah ya saka masa da alheri ko kuma ka saka masa da abin da zaka iya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in mutum ya yi muku wani abun alheri to fakafi'uhu ku saka masa ku yi masa wani abu ya baka kyautar kaza kai ma ka dauki wani abu ko da ba lalle irin wannan ba wani abun da ya da shi ma zai amfani da shi ka taimaka masa ka bashi saboda ka ji a zuciyarka cewa ba a samu wata baiwa a kanka wadda baka rama ta ba ai yawa mun karasa wannan hadisin tukuna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba ku samu abin da za ku saka masa da shi ba sai ce to ku yi masa addu'a shi yasa yana da kyau duk wanda ya maka wani abun alheri to kai masa addu'a Allah madaukaki ya biya shi ya saka masa da alheri dama ba kai ne za ka yi masa ba kuma idan yayi don Allah in bai don Allah ba kuma shi Allah shi ya sani an fahimci abin yawa amma kai yana daga cikin biyan bukatarka yana daga cikin alheri da san alherinka ka yi masa addu'a Allah madauki ya saka masa da alheri abinda nake so in faɗa ni'ima dan adam ya maka ita kuma sannan ka ji cewa kai ma ka saka masa wannan yana da kyau kada ka sami lokacin da za a taimaka a taimaka kai baka yi to za a samu rauni a zuciyarka har ya zama cewa ka samu wani abu na kaskanci ai ban manta hadisin Aisha ba wata rana da aka da ta dauki da ta samu wani rago ko akuya da aka bata ko tinkiya da ta yanka sai ta rarraba akai gidan wannan akai gidan wancan akai gidan wancan da dan sakon ya dawo sai ta tambaye shi da ka kawo da ka ba su me suka ce ma'ana da ka kai musu naman nan mutanen gidan da ka kai naman me suka ce sai ce sun ce jazakillahu khairan sun ce Allah ya saka da alheri to sai Aisha ta ce to su ma jazakumullahu khairan su ma Allah ya saka musu da alheri me take nufi anan tana nufin da aka ce mata Allah ya saka da alheri ita ma ta ce Allah ya saka da alheri kaga Allah ya saka da alheri ta sakawa waccan addu'ar ta Allah ya saka da alheri yanzu saura abu guda menene abinda ta aika naman nan yana nan a gidan nan ita ce kenan a sama mun fahimci abin yau don haka ba wai wani abu ne ka sai ka ga wani bawan Allah wai an masa wani abu an masa alheri kawai sai sa aljihu kawai ya wuce sai na ga kamar wani haƙinsa ne ma kawai aka bashi in aka ce maka ka ce Allah ya saka da alheri nan wannan akwai alheri a ciki akwai alamar na farko i'tirafi kai ma ka yarda da cewa wannan mai alheri ya maka alheri ina fata mun fahimci wannan to kai masa addu'an nan sai ya zama cewa kuma wannan abun da yayi shi ma sai ya samu ladansa tare da cewa kai ka gode masa to kuma zai samu ladan wancan abun da ya baka dama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla wato hannu da yake sama wanda ke bayarwa shine mafifici akan hannun da yake ƙasa ko duk mai karba dama haka yake karba wala allama har ya hada biyu wala allama har ya tankofo ya rankofo ya ƙara risunowa duk saboda kaskanci shi kuma mai bayarwa haka zai tsaya kememe sai ya sako masa shi saboda shi ne a sama shi yasa kullun ake so mutum kada ya zama rayuwarsa ta me ta wannan irin abinci irin wannan sunan da muke ambata kullun rayuwar alaba ku mu samu wajibi ne mutum ya fidda kansa daga cikinta ya zama cewa kullun in an maka baiwa ka riƙa kokari kai ma kana sakawa mai baka da kyauta ko da ya fi ka zai ji daɗin abin da ka bashi saboda abin da yake zuciya shi Allah madaukaki kuma zai amfani da shi to Allah madaukaki dai ya samu dace to mu ci gaba yake cewa wa huwa ithbatu rahmatihi wannan shi ne tabbatar da rahmar Allah allati min athariha wanda daga cikin tasirin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala shine wujudu jami'in ni'ami samun dukkanin ni'imomi alama ce da tasiri na wato rahmar Allah madaukaki da Allah ba shi da rahama to da ba za a ci a koshi ba ba za a ci komai ba ma duk wani abu da muke so a duniyan nan da sai dai mutun ya zauna kawai fatan Allah kawai yayi kiyama ma kawai a tashi a ban duniyan nan to amma duk abin da muke ci muke sha muke amfani da shi rahamar Allah ce ta sa muka same shi babu dabarar kowa kamar yadda zamu zo muje sai ke cewa wandifa'u jami'in niqam hakanan da tunkuduwar dukkanin ni'imomi waɗannan duk alamu ne na rahamar Allah a dukkanin wato azabu duk wata azaba da Allah zai kadaita ba za ta same ka ba to wannan ita ma rahama ce daga Allah subhanahu wataala abubuwan da Allah madaukaki ya kaddara mana mun san su duk abin da Allah madaukaki ya kaddara zai same mu misali mummuna waye ya sani waye a cikin mu ya san in ya fita daga masallacin nan la'alla zai tintibe kada a faɗi babban abu ko babu wanda a zuciyarsa ya sani to tunda sirri ne na Allah subhanahu wataala akwai abubuwan da la'alla ya kaddara za su same mu sakamakon wani abun da ban ya sa sai tunkuɗe ya ce a fasa kada a kawo wannan a bar mana shi ai akwai wannan falalolin da mun sha magana akan su dangane da addu'a musamman ko addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya addu'a addu'a sa bata faduwa haka banza ko dai Allah ya biya masa bukatar abin da ya roka din in yace ya Allah ka bani da sai Allah ya hore masa da ko kuma in Allah ya so ya rubuta cewa a lauhil mahfuz wani zai zo duniya ya rayu ba tare da da ba to sai a kyale shi duk da ya addu'ar tunda ba a so ba shi ba sai a ce shikenan a aje masa wani alheri a lahira wala alama mutum da ya san wannan sai ce kai lalle wannan ma yafi dadi dan wannan da na duniya la'alla ya zo maka gaba zai amfane ka ba zai iya zuwa ya zama ba mai tarbiya ba wanda zaka zo kai nadama samun sa ana yin wannan ai ko ba ai yawa amma alherin lahira tabbas alheri ne baki ɗayan sa to ko kuma Allah madaukaki ya kawar maka wata musiba da da aka rubuta za ta same ka da kai addu'ar nan sai addu'ar ta sabbaba Allah ya canza wannan abu dama Allah madaukaki yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu yana shafe abin da yaso yana kuma tabbatar da abin da yaso wannan din dai na san mun sha yin su mun sha magana akan su to waɗannan din ni'imomi ne ashe akwai ni'imomin Allah da mun gan su ga su muna cikin su zamu ci zamu sha zamu wayi gari muna da lafiya zamu taka da kafan mu har mu je mu ga da maran lafiya akwai kuma wasu ni'imomin su ne kawar da tashin hankali da damuwa da musiba da jarrabawa iri-iri wanda ba musamman an yi su ba to dukkan su da wancan boyayyen da wannan bayyanannin din ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala kuma tasiri ne na me na rahamar Allah subhanahu wataala malamin yana fassara mana sababin da yasa a cikin wannan ayar bayan ya ce wa ilahukum ilahun wahid sai ya kare ta da la ilaha illahu sai kuma sai ya kare ta da arrahmanir rahim shine duk bayanin nan da yake yi yawa wannan kuma hikima ce da malamin a hangen nesan sa mai zulfi ya hango wannan abu cewa ashe wajibi tunda Allah shi ya halicce mu to shi kadai zamu bautawa ba mu da abun bauta banda shi shi kadai la ilaha illa huwa kuma ba shi da abokin tarayya sai kuma yace me arrahman shine mai jin kai shine kai mai tausayi kuma mai jin kai arrahmanir rahim wannan ya nuna mana ashe yana daga cikin rahamarsa duk abin da muke ci muke sha din nan ni'imomi zahiri da kuma ni'imomi wadanne batini wadanne ma ba mu san an yi su ba to dina daga cikin tasiri da kuma alamun wato rahamar Allah subhanahu wataala shi yasa ya kare wannan aya da wannan kalmomi guda biyu fa hadha dalilun ijmaliyun ala wahdaniyatihi ta'ala yace kai wannan shine dalili a dunkule dunkulallan dalili ne wanda ba a bayyana shi an yi masa fashin baki daidai da daidai ba don wajen me dan tabbatar mana wahdaniyar Allah cewa Allah madaukaki shi kadai ne abun bauta babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi sannan sai yace thumma dhakara al-adillata at-tafsiliyata sannan sai Allah ya bayyana mana dalilai kuma na kuru-kuru waɗanda aka fito aka yi musu fashin baki aka fito da abubuwa daidai da daidai ai kaga waɗancan magana da mu karanta wa ilahukum ilahun wahidu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim ko dawa ai magana ce a dunkule ta cewa abun bautar mu shi kadai shi ya cancanta mu bauta masa malamin saboda an faɗi arrahmanir rahim sai ya hango ashe akwai ni'imomi da Allah ya yi mana da su muke rayuwa a wannan duniyar to wannan duk sakamakon rahamar Allah ne shi yasa ya cancanci mu bauta masa shi kadai to wannan a dunkule aka bamu to akwai bayani kuma daki daki da za a fito da abubuwa da sunan su a ce Allah shi yake kaza shine yake kaza gashi mun san shi yake din kun ga ai ko bamu karanta wannan ba da fadin wancan magana ta baya kawai mun gane cewa Allah shi yake komai da komai ko to amma nan ga dalilai kuru-kuru daki daki za a bayyana mana da za su nuna mana cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicci waɗannan abubuwa kuma don haka shi ya cancanci a bauta masa shi kadai da fatan muna fahimtar abu musamman masu littafi tayi to sai yake cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله من أكيسي للي أتكين حلتر سميدك أسا كدوبك يد الله يحلتش سميدك أسا نم الله هنا إشارة نزوى قمي خلق يتكو inna fi khalqi me ake so a duba anan al khalq nan huna bi ma'ana fi'lillahi tabaaraka wa ta'ala ko ko al khalq bi ma'ana al maf'ul wato makhluq din makhluqin ake nufi amma kuma shi ma ba shi mubasharatan ba shi din zamu kalla sai mu dubi yadda aka yi shi yawa tunda ba ma nan ba mu sheji lokacin da aka yi sammai din aka yi kasa ba ko shi yake gaya mana haka in yace ka dubi aikinsa kaza ai ba za ka hango ba ka san lokacin da ya halittar ba ya har hado kaza ya hada kaza ya yi kaza ko kuma lokacin da yace kun fa yakun abinsa din nan ya auku ba ka nan don haka abinda za ka kalla ba fi'lullahi za ka kalla ba makhluqin za ka kalla ka dubi yadda aka gina shi duk da ba ka nan aka gina mun fahimci abinda ake nufi kamar yadda ya gaya mana ne afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khulqat shin ba za su dubi yadda wato su dubi raƙumi yadda aka halice shi ba yadda aka halice shi na ai ba manan aka halitta ko ba haka ba dan haka kayfiyar ba kayfiyatul fi'l bane kayfiyatut tarkib ne a lokacin bayan an yi tarkibi ma'ana bayan ya hadu ya zama hadadde sai muga cewa a an masa kai an masa ido an masa kaza an masa kaza an masa kaza mun fahimci wannan to haka nan Allah sai yake tunatar da mu anan yake jin hankalinmu ku bayan Allah ku sani cewa a cikin halittar sammai da ƙasa in dai in ka daga ido zaka iya ganin wani abu daga sama to ka duba wal ard haka nan kuma daga cikin ƙasa ka duba ƙasa yadda Allah madaukaki yayi ta a cikin wannan yace waqtilafil layli zai zo ya mana sharhin ko wanne daidai amma mu fassara ayar yadda take tukuni sai mu koma cikin littafin yace waqtilafil layli wan nahar da kuma sassabawar dare da kuma wuni dare yazo wuni yazo yanzu muna cikin wuni in an jima dare zai zo sai wuni ya jajiki sai ya tafi sai kuma dare sai ya shigo wani lokaci kuma yazo daren ya jajiki wuni shi kuma sai yazo haka nan abun yake gudana babu wanda zai sai maka tunda aka haife shi yaga wannan ya saba mun gane wannan me yake nuna mana ko shi iya wannan zaka fahimci ashe mai gudanar da wannan tsarin gudano ne guda ɗaya ne idan da mai gudanar da wannan tsarin ba ɗaya bane da a ce da wuni mai fito da shi daban mai fito da rana mai fito da dare shi ma kuma daban da me za a yi za a samu sabani wata rana wani ubangiji sai ya ce ni wunin nan nake so ya zama sau biyu ko sai kuma ɗaya ubangiji sai a'a nawa ne sai ya zama sau biyu sai a rikici kuma muna kallo shi yasa Allah ya ce la fasadatis samawati wal ard ko sai zama cewa sai wato sammai da ƙasa duka za su rikice su lalace ashe kenan kasancewar ba sa sassabawa dinnan yau da kullum ya nuna mana me yin me zuwa da wuni shi guda ɗaya ne me zuwa da daddare shi ma ɗaya ne ma'ana wannan abun akwai darasi babba a ciki sai kuma yake cewa wal fulki allati tajri fil bahri da kuma jirgin ruwa shine fulk da jirgin ruwan da yake gudana fil bahri a cikin teku bima yanfa'u an-nasa da abin da ke amfanar mutane duk akwai bayanai a cikin nan zamu zo mu ji su jirgin ruwa ku duba yadda kuke gani ai masa loading abubuwa kai a matsayin ka na dan adam in baka iya ruwa ba ana tsoma ka a ruwa me zai faru sai tafiya yau sai mutuwa mutum ya nitse amma ku duba jirgin ruwa wanda zai iya daukar unguwa guda kaya unguwa guda wanda ya je taba zuwa Lagos ya ga ba wannan beach inda ake port kai zan ce inda ake jiragen ruwa suke tsayawa zai ga wani jirgin da ya kusa unguwa guda a loda masa kuma kayan nauyi kuma ya kama hanya shiga cikin ruwan nan kuma bai nutse ba wannan abin akwai bukatar a ja hankalinku akai ko babu akwai bukatar mu ga cewa yadda ya bar shi bai nutse ba kai ko dan adam zaka iya nutsewa to ya nuna akwai wani abu ba mu kuma nisu dabaru ba wata dabara ce masu yin jirgin ruwa suke babalanta na a ce daga bayan aka gano a cincin jirgin ruwa haka yake zai hau amma kuma saboda tsarin yadda ake gina shi din sai kaga cewa zai dade Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tsaye da shi a haka to shine wannan abin da ke nufi bima yanfa'un nas da abin da ke amfanan mutane wama anzalallahu minas sama'i da abin da ke da Allah ke saukarwa daga sama min ma'in na ruwa fa ahya bihi al-ardh wanda da wannan ruwan Allah ya rayar da kasa ba'da mautiha bayan ta mutu an yi kasa ta kekashe ta mutu babu tsirrai akan ta an yi watanni babu ruwan sama duba yan watannin da muke ciki yanzu kafin su zo da ya kasa take ko ina a kekashe ba za ka bi gefen hanyoyin zuwa gari zuwa wani gari ka samu cewa nan kore ba ko ina a bushe yake fari ko yalo to amma Allah na saukar da ruwa me ya faru sai Allah ya rayar da wannan kasa ba'da mautiha bayan mutuwarta wa bassa fiha kuma a cikin kasar ya yada shine bassa ya yada min kulli dabba na nau'o'in dabbobi ko wani iri a ko ina za ka ga wata irin dabba ko wani gari ko wace kasa da irin tasu amma dabbar la'alla sunansu daya irin wancan ita ce waccan amma kuma a kamanni sun bambanta saboda me Allah bassin su yayi in an ce bassi shine a yada abu a spreading dinsa a watsa shi wannan ya can ba wai tsayawa akai a ce nan kasar sai a biri kawai can kasar jaki kawai can kasar abu kaza kawai kowanne akwai nau'i a kowanne wuri saboda Allah watso su haka yayi nufi ya halice su haka wannan kalmar ita ma akwai wani sirri din a cikin ta ina nufin darasi ba wani sirrin wani abu ba yawa wa tasrifir riyahi da kuma gudanar da iska was sahabi al musakhkhari baina as sama'i wal ardi da kuma wato gajimarai da yake horarre wanda aka hore shi horarre nan ana nufin wanda yake hangin a makale tsakanin sama da ƙasa ga ruwa fa a cikin sa ruwan da zai mana ta'adi in an zubo shi saboda karfinsa da nauyinsa amma nauyinsa bai kai ya fado ba a ce ku ga gajimare gashi ya fada a ƙasa ko ku yayi wannan kuma bai fada sama can ya hade da sama ba Allah ya bar shi haka shine ma'anar musakhkhar yana reto a tsakanin sama da ƙasa to wannan abun duk zamu ji bayani a ƙarshe sai yake cewa baina sama'i wal ardi sai yawa sai yake cewa la ayatin to a cikin waɗannan abubuwa din baki daya akwai ayoyi liqaumin yaqilun ga mutanen da suke hankalta ina masu cewa a cikin qur'ani babu adilla aqliya in aka go magana akan sassi maka ai magana akan tauhidi ba ayoyi ake jawa ba ai kawai magana ce aqliyat da aka kawo mutane to ai babu aqliya din da yake wannan karfi ko duk wani darasi da zaka bi wa dan adam na hankali kace yaje ya tunani to bai kai wannan ba wannan din shi zamu kalla babban abin da yake cutar mu shine waɗannan sirrorin na halitta mu ba mu san su ba amma ka tambayi waɗanda suka karanta su kowanne fanni na ilimin zamani da ake da shi ka sami mutakhassis a ciki mutumin da ya ware lokacinsa wannan abin ya karanta kai masa tambayoyi akan wannan halittar zaka sha mamaki wanda ya karanta geology ka tambaye shi ya ginin ƙasa yake layin ƙasa ta ƙasa can yaya tsarin yake me ake samu a ƙasa ilimin samun ma'adinai din nan na ƙasa duk wannan anan za mu samu ilimin sa sai kai ta mamaki cewa ashe Allah madaukaki da ya bamu labari a Qur'ani cewa akwai kaza ashe ya gaskata gashi mun gano saboda mun gane daga bayan mun sani ina fatan fahimta haka ne wanda yake da ilimin abin da yake samman ilimin taurari da yadda suke da yadda abubuwa ke gudana a sama shi ma in ya baka nasa labari haka mai ilimin ginin dan adam yadda aka halice shi da yadda aka sanya masa komai a inda ya dace in ya baka labari sai ka ce kai gaskiya wannan halittar da ba haka aka yi ta ba da an samu matsala haka ne ko ba haka ba wannan duk mun sha yin magana akai ba sai mun tsaya da dadewa ba to wannan nan mu koma kan littafi malamin yake cewa akhbara ta'ala anna fi hadhihi al-makhluqati al-'azimati ayatin Allah mu dukiya ba mu labari cewa a cikin waɗannan abubuwan da Allah ya halitta akwai wato masu girma din nan akwai ayoyi ayoyi kuma manya manya shi yasa kun ga a ƙarshen sura wannan ayar kai ya fara ta da inna kuma sai zo da jaru wa majrur sai ce fi khalqikum ina ismu inna yake in inna ta zo dama alƙa'idar larabci tana da ism ko tana da khabar in kaga jaru da majrur to khabar ne ko muta'alliqun bi khabar kamar da su masu abin suka saba amma ina sunan sunan da inna din ta yi wa nasaba shine can ƙarshe ayatin saboda mu'annath salim ne shi yasa ya zama da kasra da tanwini ma'ana inna ayatin liqaumin ya'qilun hasilatun fi khalqi samawati wal ard ayoyi ga masu hankali suna nan an tara su cikin halittar samai da kasa da kaza da kaza da kaza har zuwa ƙarshe mun fahimci abin yawa ma'ana sunan da inna ce aiki akan sa shine ayatin yawa shi yasa ya zama kamar da na ambata mana alamar nasaba dama ga mu'annath salim shine me asa kasara a madadin fataha tayi sai ce akhbara ta'ala anna fil makhluqatil azimati ayatin cewa akwai ayoyi nan ma kuga ya sake maimaitawa cewa akwai ayoyi a cikin wannan abubuwan halitta manya din nan ai me yake nufi da ayoyi alamu ko dalilai da za su nuna wani abu ya ce ai adillatan ala wahdaniyatil bari wa ilahiyatihi dalilai da suke nuni ga kadaituwar mahalicci da kuma wato zaman sa ubangiji abin bauta shi kadai wa azimi sultanihi da girman mulkin sa da ikon sa wa rahmatihi da rahmar sa wa sa'iri sifatihi kai da sauran sifofin sa ma baki daya duk suna cikin wannan walakinaha sai dai kuma gawa liqaumin yaqilun ga mutane masu hankali in kaga yanzu wanda bashi da hankali zai duba maka sama ya sai maka wai akwai wani abu a cikin halittarta me yasa da Allah madauki yake cewa mu rika yin tuntuntuni inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سنة تناني ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سنة تنتني سكيكاو سكي كدوبا يدى الله يحكى سمنا كل سمنا انديدا منا تزو ذات زبو من دلواء الله زيسا لواء يزبو بمتدق جنتي وسمنا ta kece ta rabe biyu mun ga abin da yake can saman ta ba kuma ita ba an taba yi ba a taba yi ba kasan nan ba a taba zubo mata da ruwa wata ranta yace tayi ta waye ba za ta fidda wani abin tsiro ba haka Allah ke gudanar da tsarin sa ya zubo da ruwa tsiran nan ya fito mu yi amfani da shi ka duba yadda zaka dauki kwayar hatsinka inda muna tayi ka tafi gona ka bude kasa ka turbide sai ka dawo gida baka san me ya gudana ba ko akwai wanda zai ga maka me ya gudana cikin dumin nan da geran nan ko dawat ta samu a cikin kasa da ruwa ya zuba aka samu wani abu da wannan abun ya makale a jikin kasa har ya samu ya bulluko waje ya germinating kamar da suke faɗa masu ilimin abun ko kana ina akai wannan baka sani ba kawai sai dai ka je kai noman fure saboda wani abu zai zo shi ma ya tsuro ya zagaye wannan abun da ka shuka zai lalata maka shi ya janye abincin da ake samu ta kasa sai ka je ka nome saboda wannan ya zauna lafiya amma baka san ya abun yake gudana ba ina fata mun fahimci abun yawa wannan abun fa'idar sa dama idan an gaya maka ka rika tuntuntuni din kai shi yasa dama babu mutumin da yake amfanuwa da alqur'ani sai wanda ya san ma'anonin sa idan mutum ya zauna bai san ma'anar alqur'ani ba to hakika duk wani dadin dandanan zakin alqur'ani mutum bai san shi ba amma in kana jin ma'anar alqur'ani to wallahi kana ji shi yasa zaka ga dama ana karanta shi ai ana kuka me yasa ake kuka ko tsoron azabar Allah ne ko tuna girman ikon Allah da mulkin sa yadda yayi waɗannan abubuwa na mamaki ko kuma wani abu dan haka ashe tuntuntuni akan ma'anonin ayoyin Allah yana kasancewa ne idan wato mutum mai hankali ne idan kuma yana fahimtar abin da ake faɗi to Allah ya bamu gaba daya da ilimin tafsirin da kuma hankalin kun ga su larabawa da yake sun san yaran su ne ba ai musu zancen fahimtar kawai yaran ba ko sai ake zancen masu hankali masu hankali su ne za su fahimci me ake faɗa mu nan muna buƙatar bayan masu hankalin kuma masu fahimtar larabci to sai ai karatu Allah ya kyauta sai ai liman lahum uqulun ya'lamunaha fima khuliqat lahu, ga wadanda suke da hankulan da yu'minunaha kai ba ya'malunaha yu'minunaha, ga wadanda suke da hankulan da suke aiki da hankalin cikin abin da aka halitta domin su. A'mala fi'ili ne ruba'i dan ya ta'addi da hamza, an ce amila yayi aiki yana ta'addi shi ma yawa, amma wannan ana so a ce ka aikatar da wani abu cikin wani abu, to sai a ce a'mala, a ce a'mala fulanun aqlahu fi fahmil mas'ala, wani yayi amfani da hankalinsa wajen fahimtar wannan mas'ala, mun gane, to sai a kawo a'mala. Dan haka yu'minunaha zaka karanta yawa yu'minunaha, waɗanda suke da hankulan da suke amfani da hankulan fi ma khuliqat lahu, cikin abin da aka halince hankalin domin yayi, domin hankali an halice shi ne don ya me, dan ya lura yawa, idan ya zama baya lura ba shi da amfani. Sai ce fa'ala hasabi ma mannallahu ala abdihi min al-aql, gurgudan hankalin da Allah ya hore wa bawa, yantafi'u bil ayati, gurgudan irin fa'idanta da zai samu kenan ya amfani da ayoyi, domin duk wata aya, duk wata mu'jiza da za ta auku, idan mutum ba shi da hankali ba zai dauke ta ma mu'jiza ba, sai sai to me kuma wannan, ba zai hankalci komai a ciki ba, saboda me, babu hankali. Wa ya'rifaha, kuma ya santa bi aqlihi, da hankalinsa, wa fikrihi, da tunaninsa, wa tadabburihi, da tuntuntuninsa, wato da lurarsa. Fa fi khalqis samawati, a cikin halittar samai da ƙasa, in muka lura, firtifa'iha wattisa'iha, wajen daukakuwar sama din, ai kun ga can sama take, babu wanda ya taba hawa wani abu aka ce ya je ya zunguro, akwai, ba a taba yi ba, don haka wannan ya isa mana abun mamaki, sai mu ce kai wannan yadda ta daukaka din nan, wattisa'iha, haka nan fadin ta, ba mu samu mutumin da ya je ya kure ya ce ya ga inda babu sama ba, kuma ya dawo ya bamu labari, babu haka ne, ashe da fadin ta da tsawon ta ka lura da wannan abun. Wa ihkamiha, da kyautatawa ta, wa itqaniha, da kuma dai nuna kwarewar da aka yi a cikin yin ta, shine duk kyautatawa. Wa ma ja'ala Allahu fiha min ash-shamsi wal qamari wan nujum, da abinda aka sa a sama din nan, ka dubi rana, ka dubi wata, ka dubi taurari da Allah madauki ya sa su a ciki. Wa tanzimiha li masalihil ibadi, da kuma yadda take da Allah madauki ya tsara ta, yadda take tsara gudanar da maslahar al'umma. Duba rana, in babu rana babu mai ran da zai rayu, sawa'un mai rai mai magana ko kuma mai rai marar magana ko mai rai da ake shukawa, babu abin da zai rayu in babu rana. Wannan duk wanda bai bincike ya san wannan ilimin ba, shine ba zai sani ba, wani bai san rana ce take da wannan amfanin ba, amma masu ilimin sun binciko sun gaya mana cewa rana ta hanyar ta Allah madaukaki ya sanya duk wani abu mai rai yake samun rayuwarsa. Yawa, haka nan hasken wata, saukin da ake samu na zafin rana, a kasancewa shi dosannan haskensa yake daga wata daga rana, haka nan kuma da sauran abubuwa da Allah madaukaki ya halitta, ina ne sai ke cewa wa tanzimi hali masalihi libadi, ko yace wa fi khalqil ardi, ka zo kuma ka duba, ka dawo gefen ƙasa, ka duba yadda Allah madaukaki ya halicce ta, mihadan, ya sanya ta ta zama shimfiɗa, lil khalqi yumkinuhumul qararu alaiha, zai yiwu su tabbata akai, ba a taba bamu labarin wani ya je wani wuri a cikin duniyan nan akan ƙasa saboda ƙasar ta ƙare ya gungura ya gangara can wani wuri ba, ko duk inda ka je a ina ya take, a shimfiɗa take, to wannan abun mamaki ne. Da akwai, da sai a samu mana wani ya kawo mana labari ya ce shi ya kure duniya ya je inda kawai in ya ƙara taku ɗaya to zai faɗa wani wuri, babu, duk inda ka je kaga dai rawon take haka, to amma za ka ganka kana yawo a kanta, kanka a miƙe, kafarka kuma a ƙasa, kanka a sama, ko ba haka bane, ba za a ganka haka a giciye ba, haka za mutum zai tafi duk inda yake, wannan in ba Allah ba, ba mai iya irin wannan abu. Na taɓa ba mu misalin wannan da ka samu ƙoƙoƙo, ka sa kiyashi akai yana yawo, duk inda za shi ya yake ji, ko ina daidai ne agunsa, ba wani wuri da zai ji, sai idan inda ƙoƙon nan ya ƙare inda aka fefe shi, misali idan buɗaɗɗe ne, in kuwa rawun ɗin maki haka zai ta yawo ko ina ya je dawo, to haka muke yawo fa a wannan duniya, ba wanda aka ce ya taɓa faɗawa ya gangara ya faɗa wani wuri daban wanda ba mu san shi ba, Allah maɗauki ya sanya ƙasa haka a shimfiɗe. To wannan dai yana daga cikin hikimominsa. Sannan sai ke cewa ga ta mihadan lil khalqi yumkinuhumul qararu alaiha wal intifa'u bima alaiha, da kuma fa'idantuwa da amfanuwa da abin da ke kanta, duk abin da muke ci da abin da muke sha, kai har abin da muke yin kuɗi da shi, duk daga ina muke, daga ƙasa muke samunsa, da takarda da abin da ake ƙonawa a sa a mota, me kenan Petru ko duka daga ina yake duk daga kasa ne duk arzikin mu Allah madauki ya binne mana shi shi yasa dama aka ce marar basira shine wanda zai taka abincin sa ya ta yawo akan sa bai san yana kasa ba ko ba haka bane idan akwai basira akwai ilimi to babu dan adam inda zai zauna a duniya waye sai waya rasa abin da zai ci abinci sai idan babu basira inda basira to ka tashi ka je ka tona kai aiki ko insha Allah zaka samu abin da zaka samu shi yasa musulunci babu addinin da ya koya wa mutane tsayuwa da kai irin sa wannan damar kullun aka same ta ana fadakar da mutane akai tsayuwa da kai mutun ya tsaye da kai tsayuwa da kai ba wai ma'ana ya zama kawo da tubarwanka da Allah ba a'a a dogara ga Allah amma kuma kar a dogara da wani dan adam kai kokarin da zaka yi ka samu abin da zaka ci da kanka ka ci da iyalinka kar ka zauna kullun ka bi gidan wannan a baka ka bi gidan wannan a baka wannan ba hali ne na musulmi mai kyau ba sannan kuma yake cewa wali itibar da kuma abubuwan lura ga sunan da yawa a cikin halittu yace ma yadullu zalika ala firadillahi ta'ala duk wannan yana nuna mana kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wat tadbiri da halittar da gudanar da halittar shi kadai yayi halitta shi kadai ke gudanar da halittar babu mai taya shi kamar yadda babu wanda ya taya shi a halitta din babu kuma mai taya shi gudanarwa wa bayanin qudratihi da bayanin wato ikon sa al'azima mai girma allati biha khalaqaha wanda da wannan ikon ya halicci waɗannan abubuwa wa hikmatihi allati biha atqanaha wa ahsanaha wa nazzamaha wanda da wannan hikiman ne Allah madaukaki ya kyautata abu ya sa shi ya zama mai kyau duk yadda zaka yi kokari ko wani mai kokari zai yi kokari ya halicci wani abu kamar da ake cewa a duniyance ya kirkiro wani abu ko to ba zai kirkiro wani abu wanda Allah yana da irin wannan abun ya zama kuma na dan adam yafi na Allah kyau ba akwai duk kokarin dan adam yanzu da science din sa da menene ina ya kai ya samu karfe ko robobi ya sa masa inji ya sa masa computer yana magana yana tattakawa ba zai iya juyawa lokaci dole sai dai ya juya gaba daya ba zai juya yadda shi yake so ba ma'ana dai akwai abubuwa da halittar Allah daban take da dan adam ko yayi kokari irin nasa wancan kokari ne yayi amma kuma ba zai yi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina dan adam ba waɗannan da darussan su ma suna nan da dama kuma kun sha jin su ba wa'azi bane karatuttuka ne yake cewa wa bayanin qudratihi al'azima allati biha khalaqaha wa hikmatihi allati biha atqanaha wa ahsanaha wa nazamaha wa ilmihi wa rahmatihi da kuma ilmin Allah da rahamarsa allati biha awda'a ma awda'a wanda da ita wannan rahaman ne Allah ya binne abin da ya binne a cikin ƙasa ya ajiye ba mu sani ba wani mun san shi wani ba mu sani ba amfanin da za mu amfana mu rayu a kai da ke cikin ƙasa Allah ne ya san shi har zuwa yau din nan dan adam bai gama ganowa hanyoyin amfani da abinci da suke cikin ƙasa abu wato a tona ba abin da ba haka nan ku duba dabbobi da suke rayuwa a cikin ƙasa har yau ba a gano an kure adadin dabbobi da kwari da suke yawo a cikin ƙasa ba an ce yawo a cikin ƙasa ba saman ƙasa ba cikin ƙasar ita kanta akwai dabbobin a ciki suke rayuwa ko suna nan da macizai ne da kunamu da makamancin su waɗannan madin na sama sama ne akwai wanda kuma suke can ƙasa Allah ne ya san da su haka idan ka samu ruwa teku Allah ne kawai ya san irin halittun da suke ciki kullun zaka ga masu bincike za su bincike mana yau an gano wani sako irin maciji an gano wani irin kifi an gano wani irin kaza da kaza wata dabba ba a taba irin ta ba idan ta ga yadda yake ba a taba samuwa ba sai yanzu duk wannan rashin ilimin mu ya kai ga abin ne bamu gano ba sai yanzu amma Allah ya riga ya san abun ya halicci abun ya aje kuma duk ni'imar sa ce dan mu samu ni'imar sa a ilmance ni'imar sa a wajen abincin da zamu ci gashi nan a ƙasa da arzikin da zamu samu da amfanin da zamu yi Allah madauki ya kara mana basira mu gane abin da ke zai amfane mu to ina ga mu samu inda zamu tsaya ko mu kai ga wannan abin nan din karshen wannan fakara din awda'a ma awda'a ko yace min manafi'il khalqi da na daga abubuwan amfani na halitta wa masalihihim da kuma maslahohinsu wa daruriyatihim da abin da yake na tilas sai an same shi a rayu wa hajatihim da kuma abin da suke bukata wannan ilimi ne na malaman maqasidi shari'a da suke bambance ko suke tantance kuma suke kasa mana bukatun dan adam sun kasu kashi uku akwai abubuwan da ake ce ma daruriyat daruriyat su ne abubuwan da tilas sai da su rayuwa ta samu akwai mai rayuwa ba abinci to abinci darura ne hakanan akwai abubuwan da ake ce musu hajiyat hajiyat su ne abubuwan bukata na yau da kullun rayuwa za ta gudana ba za a mutu ba in babu su amma za a sha wahala shine hajat nahtaju ilaiha in ba mu same su ba za mu samu kunci yawa akwai kuma abubuwan da ake cewa kamaliyat ko tahsiniyat kamaliyat sune abubuwan da rayuwa ba za a rasa ta ba ba za a shiga kunci saboda shi ba amma kuma dan ƙara kamala ne da ado da gyara abubuwa to waɗannan abubuwan duk bukatun dan adam irin waɗannan ne to dukkan su suna nan a cikin ƙasa Allah ya ajiye mana in mun yi ilimi mu kwakwalo mu gano kuma mu gode masa kuma ya cancanci ya dama sai ya zama cewa shi ya cancanta sai mu bauta masa shi kadai ba za mu bauta ma wani ba wanda ba shi ba domin wani bai yi wannan aikin ba ina fata mun fahimci abin to ina ga mu tsaya anan in Allah ya kai mu gobe tunda abin ne yau da kullun ne insha Allah za mu dauki lokaci mu ga abin da za mu samu damar amfana da shi da na so a ce bana mu tsaye da darasi ya zama awa ɗaya kawai inda wani abu da za mu sai ya zama tambayoyi da tambayoyin da komai a cika a rabin awa sai ya zama an tashi insha Allah tunda al'amarin duka na rayuwa ne yau da kullum ba wani abu da ake so sai an kammala shi sai an kai ga kaza da kaza ba babban abin shi ne a samu amfani kuma mutane a ba su damar su je su kintsa wannan lokaci da muke ciki na kintsa abin sha la'alla wani sai yanzu zai je nemo abin da zai ci wani a shago yake wani kuma a gida ko ba kuke cewa ba ko to Allah madauki ya sa mana albarka baki daya Allah ya amfana da mu da wannan karatu Allah kuma subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ya tsare mana addinin mu da rayukan mu da ƴaƴan mu da matan mu ya ba mu kuma zaman lafiya a wannan ƙasa duk abin da zai tayar mana hankali Allah ya dakatar da shi waɗannan abubuwa da suke aukuwa na damuwa ga al'ummar musulmi da kuma wannan ƙasa tamu da ake tinkara ta da barazana iri-iri na lalacewa ko a kokarin a wargaza ta da wani abu muna fata Allah madaukaki ya lalata tsarin masu tsara irin waɗannan al'amura Allah ya ba mu zaman mu lafiya da kwanciyar mu cikin kwanciyar hankali kuma bisa bautawa Allah karkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum.